Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5, Zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so haka a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan mu da wannan lokaci. Yau Alhamis 18 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Da farko, bari mu fara da kanin labarai.
To Malam Yusuf, cece ku ce game da harshakin dan jaridan nan da ya salwanta a cikin ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul na Turkiya yake ya kare. Majalisar Dinkin Duniya da hukumar ta kiwon lafiya na son su kwantar da hankalin duniya game da cutar Ebola da ta barke a wata ƙasa ta Afirka. Sannan yan Taliban sun ce ƙarshenta dai sun samu sa'ar kashe wani babban kwamandan yan sandan da suka dade suna neman su hallaka shi, kullun yana tsira sai yau.
To labaran kanin labaran kenan. A cikin shirye-shiryen namu na yau muna dauke da rahoto akan wutar da take cinyewa a jam'iyyar APC reshen jihar Adamawa.
To da duke kuma ina son tuna musu cewa Allah ya hana makansa shi da halice mu, kuma yace duk wanda aka zalunta ba mutumin aka zalunta ba da shi yake.
Amma a jihar Nasarawa kuwa kidan ne ya canza, yayin da rawar ma ta canza.
Muna kuka akan an cuce mu komai ya da a cikin rayuwanka, akwai wurin da zaka yi ciwo kuma akan neman panadol ka warke.
Daga bisani kuwa Hawa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk kamun nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, muna fatar ku ne lafiya kamar yadda muke a nan Washington. Yau jami'an bincike na ƙasar Turkiya sun wuni suna ta gudanar da bincike a can cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul. Da ma gidan shi kansa jakadan da ke kusa da ofishin, a cigaba da suke yi da bin diddigin salwancewar hamshakin dan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi wanda ya salwanta. Daman dai tun jiya masu binciken kokop din suka shiga cikin karamin ofishin jakadancin domin neman duk wata shaida wacce za ta bada karin haske akan ainihin abin da ya samu wannan mutumin wanda yake yawan rubuce-rubuce a jaridar Washington Post. Kuma tun bayan shigarsa a ofishin ran 2 ga watan Oktoba, wanda daga lokacin ba a ƙara saka ido a kansa ba. Su dai hukumomin Turkiyyar sun ce suna nan kan bakansu akan cewa wasu wakilan hukumomin Saudi Arabia ne suka kashe Khashoggi kuma suka maye yanka jikinsa. To amma su kuma hukumomin Saudiya din su ma sun tsaya kai da fata kan cewa Khashoggi dai ya bar ofishinsu da ransa kuma da kansa ya fito. To sai dai daga cikin kasashen biyu da Turkiyya da Saudiya din ba wacce ta fito da shaida da ke karfafa matsayinta akan wannan lamari. Hukumar kiyar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya wato WHO ta ce ɓullar cutar Ebola da aka samu a ƙasar Congo Kinshasa ba wai yana nufin wata sabuwar annoba ce ta duniya baki ɗaya aka samu ba. Amma kuma duk da haka ta ce bai kamata likitocin ƙasashen duniya su yi sakaci game da abin da ke faruwa ba. Cibiyar ta WHO ta fayyace cewa abin da za a kira hali na gaggawa da ya shafi lafiyar al'umma shi ne lamarin da zai faru idan an samu ɓarkewar wata cuta wacce za ta bazu a kan iyakokin ƙasashe daga wannan ƙasa zuwa cikin waccan, wanda kuma zai buƙaci haɗin gwiwar ƙasashe wajen yaƙarta. Shugaban cibiyar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar tashi tana ɗaukar abin da ke faruwa a can Congo ɗin a matsayin babbar matsalar da ya kamata a maida hankali a kanta da kyau. Izuwa yanzu dai mutane 139 ne suka mutu, wasu kamar 181 kuma aka tabbata cewa sun kamu da Ebola ɗin tun daga lokacin da ta soma bayyana a can Congo Kinshasa ɗin a watan Agusta da ya gabata. Hukumar WHO ta ce yanzu haka kasashen Rwanda da Uganda da ke makautaka da Congo duk suna nan sun ɗaura ɗamarar zama cikin shiri ko da cutar nan za ta shigo cikin kasashensu. shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana na cewa zai fi amfani da karfin sojan Amurka din wajen dakile kan iyakar ita Amurka da makwabciyarta Mexico idan Mexico din bata daina barin tarin ayarin yancin ranin kasashen nahiyar kudancin Amurka suna ta kwararuwa zuwa cikin Amurka kanta ba. Ha kuma a cikin wasu sakonnin da ya sako da sanyin safiyar yau alhamis a shafinsa na Twitter, Trump ya ce cika abokan adawarsa ‘yan Democrats da ya ce ai su ne masu ke karfafa guwar ‘yan bakin hauren, wanda ya ce mutane ne masu aikata laifuka da ke kokarin su shigo cikin Amurka. Sannan kuma Trump ya kara ma da dodore don cewa zai ma ja burke ga dukkan wasu kudaden tallafin da Amurka take baiwa kasashen nahiyar kudancin Amurka din idan Mexico ba ta daina abin da ya kira wannan mamayin da take wa kasar shi ba. Dai wannan barazanar ta shugaba Trump tana zuwa ne kwana daya bayan da dubban bakin haure yan asalin kasar Honduras suka datso ta cikin kasashen Guatemala zuwa cikin Mexico da fata samun hanyar shigowa cikin Amurka domin su gujewa talauci da rashin kwanciyar hankalin da ke galaba su a cikin kasar tasu. To muna ba ku labaran duniya ne daga Washington a sashen Hausa da Amurka. Kashin da dai an kashe wani babban kwamandan yan sandan kasa Afghanistan da ake kira General Abdulrazik, wanda sau da yawa mayakan Taliban sun sha kokarin sa kashe shi din amma yakan tsallake rijiya da baya kullum. A yau ne ya rasa ransa a lokacin da wani babban harsar sojan Amurka yake ziyarta Afghanistan din, wanda kuma aka ce akwai ma wasu sojojin Amurka guda biyu da su ma suka samu raunuka, kana da wani dan kyamara mai daukar hoto da shi ma aka kashe shi a lokacin diddai a cikin wasu harbe-harbe wanda aka ce na kaddara ne ba da gangan aka yi su ba. Rahotanni sun ce duk wannan al'amarin ya faru ne a lokacin da shi harsan sojan na Amurka General Scott Miller ya je gidan gwamnan lardin Kandahar domin ya gana da shi. To suna kan hanyar su ta koma wurin saukar irin kananan jiragen nan ne tare da shi gwamnan da ke rake sa harbe-harben nasu ka barke. To sai dai kuma duk da kalamin da kakakin sojan Amurka kanan Nathan Peters ya yi na cewa wannan abin kaddara ce, tuni kungiyar Taliban din ta dauki alhakin cewa farmaki ne da gangan ta kai kuma da niyyar ta halaka shi General Razik din, wanda tun shekarar 2011 yake zaman babban sufetin yan sandan lardin na Kandahar, wanda kuma aka ce shine ya hana wasu yan talibar din sakat baya barin su suna shigowa cikin lardin nashi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. To a bangaren rahotanni kuwa, za ku ji cewar jam'iyyar APC a jihar Adamawa na fuskantar babban kalubale tun bayan kammala zaben fidda 'yan takara wanda ya bar baya da kura. Ibrahim Abdulaziz ya duba muna irin halin da ake ciki a jihar.
Da alamun da masu rarrafe na aka ba game da takarar gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ina jam'iyyar APC wanda kawo yanzu tuni kwamitin gudanarwa na jam'iyyar wato NWC ta ko amince da takarar sa tun da farko, sai da masauran ɗan takarar suka shiga zaben da suka hada da Dr. Mahmud Halilu Ahmad da yake walakabi da Modi da kuma Malam Nuhu Ribado da ke zama tsohon shugaban hukumar EFCC suka yi fitani da zaben fidda gwani tare ma da kai kokin su zuwa kwamitin sauraron korafin zabe da jam'iyyar ta kafa. To sai dai ko yayin da ɗan kwamitin ke fitani da korafin da ɗan takarar suka shigar, yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda aka garzaya da wannan batu zuwa kotu. Dr. Mahmud Halilu Ahmad yace tun da uwar jam'iyyar ta kita tare su, to su babu abin da ya rage musu sai garzayawa kotu domin a soke wannan zabe.
Kada yau su da kansu duk abin da ya jawo mana wannan masifar shine me yasa za a ce ƴan gari su fito su zabi dan takara akan ayi a kunyata gwamnati wanda ke kan kutura. To gara a nemi duk inda za a yi ma kada ayi abin in yaso ayi karfa-karfa shi aka yi. To zalunci kuma ina son tuna musu cewa Allah ya hana ma kansa shi da ya lice mu, kuma yace duk wanda aka zalunta ba mutum ya ka zalunta ba da shi yake. Saboda haka za mu je kotu, sauran kuma za mu bar masa.
To yanzu kenan za ku dauki matakin zuwa kotu kenan.
Mun riga mun dauka ma. Mun riga mun dauki mataki, kuma dama ina son amfani da wannan damar tsaro magoya bayan mu cewa tuni an garzaya kotu an fara shigar da takardu nan ba da daɗe ba. Kotu za ta fara ba da oda na dakatar da wasu daga cikin wannan abubuwa kamin a zo a ji ainihin shi kokin na kwarai a ƙasa abin da muke da shi.
To yanzu ba gaskiya ba ne ke nan batun da ake cewa an sasanta ku?
A sasanta na ne na dama ba zance sasantawa ba ne. Shi shugaban jam'iyya ma bai zance sasantawa ba jiya da ya kira ni. Shi ya yi ne yana so ya gwada mani cewa an yi ba daidai ba, amma shi ba da niyya ya yi ba. an tura mutane sun zo sun yi ba daidai ba, amma shi yana so ya tabbatar min cewa ba a yi da gangan ba. Wato tambayar da na masanin ce, to ai mun kawo takardun koke mu an yi budewa ma bare a karanta, kuma daga ganin mutanen da aka sa aka ce su duba koken nan, kowa za a yi ma wannan mutanen su mana adalci.
To yanzu
amma duk da haka mun je saboda mu nuna biyayya ga jam'iyya, amma yanzu mun kure harkan jam'iyya yanzu dan tafi harkan kotu. Ina son tabbatar maka a jiya kawai ina tsaye an kawo takarda na dakatar da ƴan takara, wato abinda ake kira court order na jihohi goma inda aka yi irin wannan rashin mutunci. Jam'iyya ta karba ta sa a fayil ta rufe. To abinda muke jira mu gani shin ita jam'iyyar ta fi ƙarfin kotu kuma ko ba ta fi ba, Allahu ya alamu. Wannan dai za mu jira mu gani.
To wai koya maka ma jam'iyyar ta APC za ta kasance a yanzu a jihar Adamawa ganin irin sato kasa kasin da ke wakana a yanzu? Wannan ko ita ce tambayar da ne wa wani kusa a jam'iyyar da ke tare da bangaren Malam Nuhu Ribadu wato Alhaji Usman Ibrahim Jimeta. Ya mako dai zuwa yanzu tuni magoya bayan gwamnan jihar Senator Binde suka soma gudanar da bukukuwa na murna, biyo baya da hotelin da ke cewa ƴan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar wato NWC ta bai wa Binde takara, wanda kuma lokaci ne ke ma tabbatar da yadda za ta kaya tunda dai yanzu batun na kotu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To madalla Ibrahim Abdulaziz, a jamhuriyar a jam'iyyar APC kuwa reshen jihar Nasarawa sun dau matakan kafa tarihi wajen ganin ƴan siyasa sun aje bambance-bambancen da ke tsakaninsu da wanda kuma suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba. Zainab Babaji gare ki.
Masu ruwa da tsaki a jami'ar APC jihar Nasarawa sun yi wani zama na musamman da ƴan takarkaru da suka fafata a zaben fidda gwani don ɗinke duk wata baraka da ka iya kunno kai a jami'ar. Mutane 11 ne suka tsaya neman takarar gwamna a jami'ar ta APC jihar Nasarawa, yayin da mutane 7 suka yi takarar sanata, sai kuma mutane 29 suka tsaya takarar majalisar wakilai, mutane 117 kuma suka tsaya takarar ƴan majalisar jihar Nasarawa. Sakataren jami'ar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello yace makasudin taron shine su kira waɗanda ba su yi nasara a zaben fidda gwanin ba don goye baya wa waɗanda suka yi nasara don cimma burin jami'ar su.
Bayan an gama zaben fitar da gwani na jami'ar mu, akwai mutane da ba su samu nasara ba, akwai kuma wanda sun samu nasara, kuma ka'ida ne ya kamata mutanen da ba su samu nasara ba a kirawo su a ji ko suna da koke-koke don a hada kai a cimma a matsayin abin da ake so. To alhamdulillah mai girma gauna bisa jagorancin sa ya kirawo duka ƴan takara guda 11 na gwamna, kuma dukkan su 11 sun amince sun yarda za su yi aiki da ainihin wanda Allah ya bashi nasara, wato injina AA Sule. A taron yau ma dukkan su mutanen da sun tsaya zaben nan sun amince sun yarda za su yi wa APC aiki.
Ita ma Honorable Mary Ewongulu wacce ta tsaya takarar sanata amma ba ta yi nasara ba, ta ce ta haƙura kuma za ta goyi bayan wanda ya samu nasara.
Na ce gaba ɗaya mu da muna na wannan jami'a su dawo, su damu yi aiki don mu ci nasara, don gaba ya fi baya. In mun zauna muna kuka akan an cuce mu an cuce mu, komai ya da a cikin rayuwanka akwai wurin da zaka yi ciwo kuma akan neman panadol ka warke. To ina ji wannan panadol kenan, mun zo mu samu kwantar da zuciyarmu don hankali ya zo wuri daya mu yi aiki daya.
Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almukura yace taron yayi tasiri.
To ganin irin rigingimu da suka taso da kura da suka tashi a lokacin wayannan takaran fidda gwani, sai muka ga tunda Allah ya sa mu jam'iyyar mu jihar Nasarawa na APC muna da kyakkyawan haɗin kai, shi yasa muka je zaben nan har Congress har convention ba tare da wani matsala ko damuwa ba. To ba mu san wani damuwa ko matsala ya samu wanda zai kawo damuwa a cikin nasarar party. Shi yasa na kira duk wanda suka zamanto suke da ruwa da tsaki a tafiyar da aka yi na takarar fidda gwani su zo a samu a zauna a sasanta, ai taron hada kai a yafe ma juna irin kurakuran da aka samu da lafazozi da suka fito daga bakunan mu wurin gagan samun wannan mukami. To wannan taro yayi kyau kwarai kwarai da ke don wanda aka kuntata musu an ba su hakuri wanda suka yi nasara sun nuna sadaukar da kai da kuma nuna biyayya ga wanda ba samu ba. Kowa ya amince cewa abin da ya faru a manta da shi, abin da ke gaban mu shine muke neman samun bukatun mu ya biya shine cin nasara, kuma ba za mu samu cin nasara ba sai da haɗin kai da kuma yafe ma juna.
Gwamnatin jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Masu rari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Tabbas wannan haka yake. Lafiya ita ce uwar jiki, domin kuwa sai da ita dan adam yake gudanar da al'amuransa na yau da kullum. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki. Sunana Hauwa Umar. Shirin Lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan ilmantar ya kuma faɗakar da ku. A makon da ya gabata mun koro jawabi tare da Dr. Lawal Tahir akan cutar neonatal jaundice, inda ya yi mana bayanai akan yadda cutar take da kuma yadda ake ɗaukanta, amma kash sai lokaci ya yi halinsa. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Lawal Tahir akan ita cutar neonatal jaundice daga inda muka tsaya. Ta likita a makon da ya gabata mun koro bayani akan ita wannan cuta ta jaundice, inda kai mana bayanin abubuwan da ma yasa ake haifan yaro da cutar da kuma yanda take bayyana, sai kuma lokaci yayi halinsa. To likita, ta yaya hatsarin cutar take idan ba a dauki mataki da gaggawa ba?
To babban hatsari shine idan shi wannan sinadari na bilirubin yayi yawa, yakan shiga kwakwalwa, yana lalata kwakwalwa. Kuma idan ya lalata kwakwalwan nan ba a iya maganin, ba abin da za a iya yi. Lalacewa ne da yake permanent, wato da'iman, in ya riga ya faru ba ya yi masa wani gyara. Sannan yana daga cikin abubuwan da yake kawowa din idan ya lalata kwakwalwar, ya kasance ko yaro ya kasance yana da matsalar ji, ko ya kasance ya zama kamar gaula-gaula haka, kaga shekara 5 yana zubar da yawu, ba zai iya komai ba sai an yi masa. Duk bilirubin yana wannan jaundice tana iya kawo wannan matsala
idan
har ba dauki matakin gaggawa ba. Sannan tana kisa, dan yara da dama suna mutuwa kafin ma a dauki mataki saboda wannan cutar jaundice.
Likita, cutar jaundice tana da rigakafi, watakila idan an gane cewa, kamar a bayanin mu na makon da ya gabata kai bayanin cewa tana da nasaba ga jini, bambancin jini. To idan har aka gane hakan, akwai rigakafin da ake yi domin kare yaro daga kamuwa ko kuma daga haifan shi da neonatal jaundice?
Rigakafi na farko shine tabbatar da nau'in jinin mahaifa. Duk macen da ya kasance an san jininta yana da nau'in negative, rhesus negative, to a lokacin da ta samu juna biyu akwai allura da ake yi. Idan aka gwada aka tabbatar da cewar ko ta dan samu, ko da yanayin zubar jini ne ta yi a lokacin da tana da juna biyun, ko kuma bayan haihuwa ya kasance jaririn da ta dauka din nau'in jinin shi ba wannan negative din bane, positive ne, to akwai allura da ake yi wanda idan aka yi mata cikin awa 72, in Allah ya yarda, ba za ta samu wannan sinadaran da za su zo su yaki jinin yaron da za a haifa nan gaba ba. Saboda haka idan aka waɗannan alluran rigakafi, zai kasance mace za ta iya gama har ta gama haihuwa ƴaƴanta insha Allah ba a samu matsala. Kasancewa dai duk lokacin da ya kasance ta samu juna biyu dole ya kasance a mata alluran nan ta wannan anti-D ake ce masa saboda wannan maganar rhesus.
To likita shin wai yaya ma ake jinyar yara masu dauki ko kuma masu fama da jaundice?
To idan kika shiga bangaren jarirai zaki ga wata shudiyar wuta da ake dora akan saman yaran. To wannan wuta shine abin da ake amfani da shi sai a haska a jikin fata yadda zai zama daga shi wannan sinadarin bilirubin wanda yake zama a cikin kitse ya koma yadda zai iya zama ya shiga cikin ruwa yadda yaro zai iya fitsarar da shi zai iya kasayar da shi. Idan ya kai wani matsayi to ko wannan shudin wutar ba zai wadatar ba sai an canza jinin yaron. Za a yi kokari a canza jinin yaron da wani jini sannan kuma a cigaba da wannan shudiyar wuta. Akan bada wasu allurai idan ta kama misali waɗanda ƙwayoyin cuta ne ya kawo jaundice to kin ga dole za a ba su alluran da za a yi maganin ƙwayoyin cutan. Matakan da ake ɗauka kenan.
Likita, yaya za mu kwatanta adadin yawan yaran da suke fama ko kuma ake haifar su ko kuma suke ma kamuwa da cutar jaundice musamman ma a nan ƙasar mu Najeriya?
To a Najeriya muna da matsala ta alƙaluma. To amma abin da aka tabbatar da shi ne kusan kashi 60 zuwa 80 na jariran da ake haifa suna samun jaundice din nan. Da yawa daga cikin su ba mai matsala bace. To amma kuma ana samun masu yawan gaske su ma a cikin su din wanda take kawo matsala. Akwai bincike da aka yi misali a America sun yi shekara 5 yaran da suka samu matsala ta wannan jaundice din a cikin shekara 5 a gaba daya jahohi 50 na America gaba dayan su ba su kai yara da suka samu jaundice har suka samu matsala daga jaundice din ba a asibiti kwaya 3 kadai a Najeriya kuma a cikin wata 6. Saboda haka wannan zai nuna miki irin yanayin yadda abin yake matsala a wurin mu. Wannan ana magana asibiti ne guda 3 cikin wata 6 can kuma ana magana kasa ce jahohi 50 amma shekara 5. Saboda haka matsala ce sosai da ta dame mu.
Na'am, to likita akwai wani wayar da kai da kuke yi wa iyaye a asibitoci da kuma sanar da su hatsarin wannan cuta ta jaundice domin kare yaran su daga kamuwa da cutar?
To ana kwatantawa amma gaskiyar magana bai isa ba. Inda ana yanzu misali zai wahala ki ga mutum 10 a cikin su ki samu mutum 5 wanda ba su san menene cutar polio ba. Cutar polio tana lalata kafafu da hannaye. Amma jaundice tana lalata kwakwalwar da kafafun da hannayen gaba daya. Amma sai ki samu a cikin mutum 10 wala Allah da kyar zaki samu daya wanda ya san menene jaundice nan da ake magana menene illar shi. Saboda ka gaskiyar magana babu isasshen wayar da kai da ake akan kwatanta to amma idan ya kasance illa iyaka wadanda ka hadu da su ne aikin ga ba zai wadatar ba. Kokarin da ake yi na kafafen labaran nan to shine dai gaskiya zai taimaka din wurin fa'idantar da al'umma saboda buƙatar haka din.
To amma ya kamata a ce a asibitoci akwai wani kokarin da ake yi ko kuma mace idan ta zo awo to duk ana yin wannan ko kuma ba a yi?
To wani wurin ana yi amma wurare da yawa ba a yi wanda mafi yawa ma a ce mafi yawa gaskiyar magana ba a yi. Wani wurin akan samu a yi to ko nan din zaki ga watakila an yi sau daya a wata ko sau biyu a wata kuma wala Allah wanda ya zo a wannan awan watakila ba zai zo ba sai wani bayan sati 6 saboda haka bata ji ba sai ta gama har awan ta gaba daya ma bata ji ba. Saboda haka abin da ya kamata a ce an yi shi da'iman ya kasance kafafen labarai na ƙasa gaba daya zama bangaren ma'aikatan lafiya su dauki abin da muhimmanci to ta wannan hanya ne za a iya samun sadarwa da ta kamata.
Cutan jaundice kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta bayyana ma har ta kasance mai tsanani kamar idan ta yaro ya kamu da ita kwana nawa take yi a jikin shi kafin ta bayyana?
Akwai wanda awoyi ne kawai. Na ga yarinyar da cikin daga haihuwarta zuwa awa 72 mun canza jinin ta sau 3 kuma dalilin shi ne saboda an riga an san cewa kafin a haife ta an tunanin cewa dama za a samu matsala. ana haihuwa ta cikin yan awoyi kadan dole sai da aka canza jini amma cikin awa cikin kwana uku an canza mata jini sau uku saboda tsananin wannan cutar saboda haka wani lokacin ma sai yaro ya mutu ba ma san me ya kashe shi ba saboda ba a asibiti bane an kwantar da shi yana bacci an dauka bacci yake yi ko ya kasance iyayen ba sani ba kuma wanda suke zuwa ko barka ko ganin jama'a ba sani ba sai ya kasance an samu matsala
to likita daga karshe wace shawara zaka ba mu iyaye domin kare ƴaƴan su daga kamuwa ma ko kuma magame ma da cutar jaundice
to shawara ta ga duk wanda yaje domin Allah yaje ya gano jariri ya duba idan ya duba fata yadda in ya ga ruwan dorawa to ya jawo hankalin iyayen nan ya ba su shawara su je asibiti ta haka za a samu saukin wannan matsala
masu sauraron mu duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an je kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi Dr.
Lawal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani mako dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki
to a gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
sakon da farko ya fito daga injiniya Bashir Kansila mai tukunyan bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi a gaskiya muna jin dadi yadda kuke ba mu dama a koda yaushe muna bayyana ra'ayoyinmu tare da mika sakokinmu zuwa ga shugabanninmu game da abubuwan da muke ci muna tuwo a ƙarya Allah ya saka muku da alherinsa to amin Bashir sai kuma sako daga Asma'u matar Bashir Kansila sojan Dirin Daji jihar Kebbi hakika zargin da ake yi wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje na karban cin hanci daga hannun wani dan kwangila tabbas wannan zargi ne wanda bai da tushi balantana ma makama duba fa yadda wannan dan jarida mai suna Jafar Jafar ya fitar da wannan bidiyo a boye a boye sai kuma sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu Dakwat jihar Jigawa Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Hawwa Liman wanda ƴan kungiyar Boko Haram suka kashe Allah ya ji kanta da rahama ya sa mutuwa ta zama hutu to amin amin ga kuma wata sako daga Ahmadu Abacha jihar Yobe Assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya matakin da Foreign Minister kasar Habasha ya dauka na rarraba wa mata mukaman ministoci daidai wa daidai da maza abin yabawa ne kuma yayi daidai da fatan za su jajirce wajen gudanar da ayyukan su cikin gaskiya da adalci
to a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraron mu kamun mu kammala shirin namu na yau sai mu je ga shirin mu na gaba wato labarai a takaice
to Malam Yusuf yanzu aka yau jami'an bincike na kasar Turkiya sun wani suna gudanar da bincike a can cikin karamin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul har ma da shi gidansa shi kansa jakadan da ke kusa da ofishin a cigaba da suke na bin diddigin salwancewar hamshakin dan jaridar nan na Amurka wato Jamal Khashoggi da ya salwanta da mun tunje masu binciken kokobdin nan da suka shiga karamin ofishin jakadancin suna neman duk wata shaida wacce za ta bada ƙarin haske akan abin da ya sami shi wannan mutumin wanda marubuci ne na jaridar Washington Post wanda kuma ke yawan sukar lamirin shugabannin Saudiya wanda rabin da gan shi tun ran 2 ga watan Oktoba lokacin da ya shiga wannan ofishin hukumar kiwon lafiyar majalisar ɗinkin duniya WHO kuma ta ce bullar cutar Ebola da aka samu a kasar Congo Kinshasa ba wai yana nufin wata sabuwar annoba ce ta duniya baki da aka samu ba amma duk da haka ta ce bai kamata likitocin kasashen duniya din su wasa da abin ba
to masu sauraro iyakan abinda za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen wanda a ciki ma za mu so mu ji ra'ayoyinku akan hanyoyi da suka kamata a bi don magance cututtuka da ke addabar mutane da suke karkara a madadin abokin aikin nawa Ali Mustafa Sakwato da ya taya da gabatar da shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta hada kuma ta bada umarni da injiniyan namu na yau Rob McLean ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya ga kuma shirin yau da gobe.